إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار. اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Alhamis 26 ga watan Shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A 27 ga watan Shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1447. Tendid ne 28 ga watan Shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a shekara ta 1447, wanda ya daidai da 16 ga watan Afrilu shekara ta 2026 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci, Masjidu Sani Dauda, wanda ke nan ba 39 Yakubu Avenue, Daura da Galadi Maroon Angwari Mijare Kaduna, a wannan ƙasa tamu ta Nigeria. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka, Al-Fiqhul Akbar, na Imamu Abu Hanifa Nu'man bin Thabit Al-Kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, wanda aka haife shi shekara ta 80 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Ya rasu shekara ta 150 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. A jerin gwanon karatun wannan littafi, wannan shine majalisi na 22. Za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa ayatul anbiya'i wa karamatul awliya haqqun, ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba annabawansa suke zuwa wa al'ummansa da shi, al'ummansa da shi gaskiya ne. Duk annabi Allah yana bashi aya wadda zai gabatar da shi ga al'umma wanda ke nuna annabtansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace al'umma annabinta kuma akwai aya da Allah yake ba annabinta ya zo mata da shi. Sai ce aya ta kuwa ga al'ummata shi ne Al-Qur'ani, kuma ina fata in fi annabawan da suka shuɗe Madiya, saboda Al-Qur'ani mu'jizatun khalida, Al-Qur'ani mu'jiza ce na dundundun ke dawwama. Saboda haka ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi kowa daga cikin annabawan Allah Madiya, shine na karshe kuma shine yafi kowa mabiya. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi aya ita ce alqur'ani, kuma yace dalilin wannan ina fatan in fi kowa yawan mabiya wato a lahira kuma a duniya. Wa'anda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi yawa akan al'ummomin da suka shuɗe. Hadithin Uqtasha bin Mihsan, Allah ya ƙara yadda a gare sa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara zuwa ga haka, ya ce iz rufiya ilayya sawadun azimun fa zanantu annahum ummati, ya ce sai aka ɗaga min wani dandazo masu yawa, sai na yi zaton al'umma ta ce, saboda manzo Allah ya ce ranar tashin kiyama akwai wa nabiyun ma'ahu rajulun wa rajulani wa nabiyun laysa ma'ahu rajulun, akwai annabin da zai zo gaban Allah mabiyinsa guda ɗaya ne har ya mutu, mutum ɗaya kawai ya dare shi. Akwai kuma wani annabin na daban zai zo gaban Allah mutane biyu kadai suka yi imani da shi, duk shekarun da ya a duniya mutum biyu kacal suka yarda da shi. Sai ce wa nabiyun laysa ma'ahu ahadun, akwai annabin da ma zai zo shi ɗaya tilo ba wanda ya yarda da shi har ya gama rayuwarsa ya koma ga Allah, ba wanda ma yarda da shi cewa shi annabin Allah ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce iz rufi'a ilayya sawadun azimun, sai aka ɗago min wani dandazo na mutane masu yawa, fa zanantu annahum ummati, ya ce sai na zaci al'umma ta ce saboda yawansu, fa qila li haza musa wa qaumuhu, wannan annabi musa ne da mabiyansa. Kaga sai ce thumma rufi'a ilayya sawadun a'zam, sai aka ɗaga min wani dandazo da tafi wancan yawa, wa ma'ahum saba'una alfi yadkhuluna aljanna bighairi hisabin wala azabin, aka ce wa'annan dandazon wanda tafi wancan yawa, aka ce hazihi ummatuk, wannan ita ce al'ummanka sallallahu alaihi wasallam, sai aka ce a cikin su akwai mutane 70,000 so 70,000 za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba, MVIP na lahira 4.9 billion, 4.9 billion wanda za su shiga aljanna bila hisabin wala azabin a cikin al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Uqtasha bin Mihsan, Allah ya ƙara yadda a gare sa da yaji haka, sai ya ce ya rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum, ya ma'aikin Allah ka roƙa min Allah ya sa ni a cikin waɗannan mutane. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannu sai ce Allahumma ij'alhu minhum, ya Allah ka sa Uqtasha bin Mihsan cikin waɗannan MVIP na lahira. Sai Allah ya karba, manzon Allah ya juya ya kalle shi sai ce anta minhum, kana daga cikin waɗanda za su shiga aljanna a cikin al'ummata ba hisabi ba azaba, duk bodan da ya zo gabanta a lahira kai wuce ake ce mai, ba wani tambaya, duk inda ya je kai wuce har ya shiga aljanna. Sai wani mutumin shi ma ya tashi sai ya ce ya rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhu, ni ma ka roƙa min Allah ya sa ni a cikin su. Sai manzo Allah ya ce faqad sabaqaka biha Uqtasha, Uqtasha ya riga ka wannan addu'a. Kaga in manzo Allah ya mai, kaga wani ma zai ce ni ai haka za a yi, sai ya ce Uqtasha ya riga ka, amma ga siffan su in kana so ka zama, humul ladina la yarqun, in ba su da lafiya ba sa shan magani, wala yastarqun, ba sa nema a nemo musu maganin, wala yatatayyarun, ba sa canfi, wala yaktawun, kuma ba sa lalas sakiya da makera ke yi, wa ala rabbihim yatawakkalun, tsagwarar tawakkali suke da shi ga Ubangiji. To in kana so ka shiga cikin wa'annan MVIP din lahira a cikin al'umma manzo Allah, to ka samu ɗaya daga cikin wannan siffar. In kana daga ɗaya, kana da ɗaya daga cikin wannan siffofin, to insha Allah kana shi. Su dai ba za su sha ba, amma aka kawo musu za su karɓa. Ba zai nema da kansa ba, amma in aka kawo zai sha, sannan ba zai nema a yi masa ba. Ka za akwai bambanci, ka nema da kanka, ka je ka nemi maganin, sannan kuma ka ce a neman maka magani. Ka ga shi ma wani abu ne mai zama, to ba sa yin duka biyu. Yana zo na wani ne ke damunka, ya ce ciwon kai, to ga wannan ka sha. Ka ga ba shi ya nema ba, ka ga wannan kenan, kuma ba shi ya ce a nemo mai ba, yana zo na ne aka kawo mai. Amma shi baya zuwa ya nema, yanda Allah ya kaddara ciwon ya zo, tsabar tawakkalinsa ya yadda Allah zai kaddara waraka. Kaga wannan ai ba karamin imani ba ne ko? Yawwa, ba karamin imani ba ne ai. Kaga wani kanshi na ɗan ciwo zai ce kai a nemo mun Panadol extra ko? Yana ɗan jin masassara a jiki zai ce da Allah a nemo mun anti-malaria. Amma su duk abin da za su ji, yanda Allah ya kaddara ciwon ya zo, haka zai kaddara warakar lafiya na. To kaga a wannan gaba Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya ita ce Al-Qur'ani. Kuma shi sa Allah ce inna hadhal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Wannan Qur'anin yana shiryarwa zuwa ga tafarkin da yafi daidai. To a wannan gaba Allah madaukaki yake annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta mu'minai su kare mutuncinsa da kimarsa da darajarsa da mutanen gidansa fiye da ni da kaina da iyalaina da iyayena da kowa. Sai cewa azwajuhu ummahatuhu, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyaye ne ga dukkan wani mumin. To wajibi ne musulmi ya yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ayoyin da Allah ya bashi akwai Al-Qur'ani. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni mu kare kima da daraja da mutunci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malamai suka ce duk wanda ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wajibi ne ga dukkan musulmi rankatakaf su tsaya su kwato kima da daraja na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda Allah ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi dacewa a kare kimarsa da darajarsa da mutuncinsa fiye da ni kaina, fiye da babana, fiye da mahaifiyata, fiye da iyalaina, fiye da kowa nawa. Shi sa manzo Allah ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Yace ɗayanku ba zai zama cikakken mai imani ba sai ya ji a zuciyarsa ya fi sona fiye da karan kansa, fiye da babansa, fiye da mamansa, fiye da kowa a duniya. Jin haka Imamu Al-Bukhari da ya kawo wannan hadisin a cikin sahihinsa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yana riƙe da hannun sayyidina Umar, sai ya ji daɗi manzon Allah ne ke riƙe da hannunsa. Sai ya kalli manzon Allah sai ce ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Ina son ka fiye da ƙaunar da nake yi wa komai a duniya da raina. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai daga kai ya kalli sayyidina Umar sai ce la ya Umar hatta akuna ahabba ilayka min nafsik yace baka zama cikakken mai imani ba sai ka ji a zuciyarka kana so na fiye da kanka sai sayyidina Umar yace la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in hatta min nafsi yace ya ba aikin Allah ina son ka fiye da komai har karan kaina sai manzo Allah ce al'ana ya Umar yanzu ka zama cikakken mai imani to kaga wannan ishara ce zuwa ga duk wanda yake da madafin iko ya sami wani ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya tabbata ya san wannan mutumin kuma yana da hannun da za a hukunta wannan mutumin bai hukunta shi ba to ya tsaya a gaban Allah ya amsa tambayar da Allah zai masa idan an karanto masa wannan aya annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim manzon Allah mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi dacewa a kare shi fiye da mu'minai a kan karan kansu ana ganewa yanzu mutum zai iya zage shugaban kasa ba za a yi awa 24 ba za a kama shi ko? Zai iya zagin gwamna ba za a yi awa 24 ba za a kama shi ko? Zai iya zagin jam'iyya kaza za a yi awa 24 ba za a kama shi ko? Za a kama shi kafin wannan lokacin amma saboda lalacewar musulmai da masu aiki daga cikinmu waɗanda suke 'yan sanda da waɗanda suke kayan ɓoye CID kenan ko da DSS da sojoji da duk wani mai sa uniform wanda yake da ikon da ya kamata a hukunta wannan shekanin da ya fara zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya komai ana ganewa to kaga waɗannan duk wanda yake da madafin ikon da za a iya hukunta wannan da yi ba to ya jira amsar da zai gaya wa Allah gobe kiyama idan Allah ya tambaye shi akan wannan hukunci ana ganewa imanin ya ci gaba da cewa wa karamatul awliyai haqqun karamomi na waliyai gaskiya ne wal karamatu lil awliyai haqqun karamar da waliyai suke da shi gaskiya ne malaman musulunci sun yi wallafa-wallafa a wannan babin kamar Abu Nu'aym yana da hilyatul awliya wa tabaqatul asfiya Imam Khallal yana da littafi shi ma karamatul awliya sannan Imam Al-Lalaka'i shi ma yana da littafi a wannan babi karamatul awliya Imam Jawzajani yake cewa kun taliban listiqama la taliban lil karamati fa inna rabbaka ya'muruka bistiqama la bil karamati yace ka zama mutum mai neman daidaituwa akan addinin Allah saboda Allah ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qul amantu billah thumma istaqim aw fastaqim kaga ana so ka daidaitu ne a addinin Allah sai ce kun taliban listiqama ka zama mutum mai neman daidaituwa a musulunci la taliban lil karamati kada ka zama mutum mai neman karama fa inna rabbaka ya'muruka bistiqama saboda ubangijinka yana umurtanka da daidaituwa ne a addinin Allah la bil karamati ba ka nemi karama ba saboda haka ne malaman tauhidi suke cewa duk wanda ya jajirce yana neman karama sai ya zama kasun gumin boka matsafi saboda kana so ka nuna wa mutane kana da wani al'ada wanda ne sauran mutane ba su da shi shi sa Imam Shafi'i yake cewa lokacin da aka gaya mai cewa Lays ibn Sa'd ya ce idza ra'aytumur rajula yamshi fawqa al-ma fala taghtaru bihi hatta tad'uhu fi al-kitabi was-sunnah yace in kuka ga mutun yana tafiya a saman ruwa yace ka kuru kire shi ku dauki aikin sa ku daura shi a ma'auni na Qur'ani da Sunna idan ya hau to sai ku ce wata karama ce Allah ya masa sai Imam Shafi'i yace qasr al-layl yace Imam al-Layth bin Sa'd ya ma ta kaita magana sai yace laura aitumuhu yahumu fil hawa yace da za ku ganshi yana yawo a sama kaman Superman ko shi yana tafiya sai yace fala taghtaru bihi hatta tad'uhu fil kitabi was sunnah yace ku kurudu da shi sai kun dauki aikin shi kun daura shi a ma'auni na alqur'ani da sunna anan ne za ku iya gane shin wannan karama ce ko ko ihana ana ganewa saboda wasu da yawa sun rudar da mutane da wannan babin wanda yawanci sufaye da shi suke amfani da shi sai a ce ana so a nuna maka shehi wani yana da karama in yi maka baki za ka lalace in kai kaza to daga nan sai ka koma kana ganin girman shehi sama da ganin girman Allah da manzansa har ma suna da wata ka'ida suke cewa ma'siyatul awliya afdalu min ta'ati man siwahu wai saban Allah da wali zai yafi sallan da azumin da ni da kai zani ina suka samu wannan wai sai suka ce ai aje suratul kahfi ai da aka je annabi Musa da Khidir sai annabi Musa annabin Allah ne ko da kuma Khidir suka ce wali ne da shi ya kashe rai aka tarta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad jita shay'an nukra kaga dai kenan ko sannan ne yazo ya kula ne ya kula kwalakwale qala akharaqtaha litughriqa alaha laqad jita shay'an imra ana ganewa kaga duk wannan kaga a zahiri menene saban Allah ne ko kaji wai inda suka yi istinbati wai suka ce wai ma'siyatul awliya afdalu min ta'ati man siwahu wai saban da wali zai yi yafi sallah da azumi da zakka da sauran ibadu da ni da kai zani saboda a wurin su waliyai sun fi annabawa daraja haka Busiri yace maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasul wa duna alwali yace matsayin annabta a lahira fuwaiqar rasul yana sama da manzo annabi na sama da manzo duna alwali amma da manzo da annabi ba su kai wali ba to shi yasa baka ga duk inda suke zaka ji suna dandana ne akan me walittaka sai ka ji ace mai fitintunin ma da muke fuskanta a kasa zagin waliyai ne an zagi annabi bai zama bala'i ba amma an zagi wali shi ne bala'i kuma mulakar da Qur'ani bai zama bala'i ba amma saboda an ce wani wali ƙarya yake yi sai a ce ai an zagi wali ana ganewa to kaga sai suka juya gaskiya suka mai da ita ƙarya ƙarya suka mai da ita ce gaskiya ana ganewa to malam yace mu a aqidar mutahali sunna wal jamaa inji Abu Hanifa mun yadda da wato waliyai suna da karamomi suwaye masu karamomi fara daga kan sahabbai saboda su ne duk duniya ba waliyai irin su ana ganewa sannan ka zo kan wa tabi'ai duk duniya ba waliyai irin su sannan wa atba'u tabi'ina haka walittakan su fili yake baya bukatan tsage da kuma shaɗi faɗi zaka gashi nan Allah da kansa ne ya faɗi to mutanen da Allah ce radiyallahu anhu wa radu an to akwai wani walittaka da yake wannan Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah a cikinsu akwai wanda Allah yana magana da maganarsa shine sayyidina Umar to kaga akwai wani walittaka da yake wannan ana ganewa a cikinsu akwai wanda manzo Allah ce in ya rantse Allah sai ya yi kaza Allah zai yi رب رجل اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره da yawa daga cikin mutane da kuke ganin su budu budu kana ganin ba wani mutum bane yace da zai rantsi yace ya Allah na rantsi sai kaza ya faru manzo Allah ce sai Allah ya barrantar da shi daga wannan rantsuwar wannan yana nuna min girman walittakansa kaga duk wannan yana nuna karama ce ana ganewa sai ce wa ammal lati takunu li a'da'ihi wannan abin da yake kasancewa ga makiya mislu iblis wa fir'aun wa dajjal makiya Allah makiya manzannin Allah makiya waliyan Allah na gaskiya sai ce kamar iblisu kaga yana kin annaba yana kin waliyai haka ne sai yace wa fir'auna haka fir'auna yake annaba yake waliyan Allah والدجال هكا شيما دجال فيما روية من الأخبار لكن أبن دعك رويتنا حديثي أنه كان ويكون لهم لا نسميها آيات شي دجال ينادى وسوء علامومي وانا مالا أبو حنيفة يتي بغام كراش آيويبا سودا Dajjal idan ya kalli sama zai ce sama ta zubo da ruwa za ta zubo da ruwa kaga wannan ai ayoyi ne nawa na annaba ko to Dajjal yana da wannan zai kalli kasa ya ce ta fitar da tsirrai za ta fitar zai kalli makabarta ya ce ku fito su fito kaga duk wannan ai za ka ga kaman amma duk wannan ba aqida ya shi daga cikin ayoyi wannan ihana ce kuma fitina ce Allah subhanahu wataala yake yi to shine ma da yake irin wa'annan ba za mu kira shi ba shi ma shedan ba yana da shi ba yana sa wa mutane waswasi in kun kai dubu a lokaci da zai sa muku waswasi kaga ai wannan kaman aya ce ai ko amma na me na wulakanci wa id qala ash-shaytanu lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni خاف الله رب العالمين شيطان zai zo yayi ma mutum waswasi a zuciya yace zo ka kafirta a lokacin da wannan mutumin zai kafircewa Allah sai shedan ya rufe ido yace kai ni ina tsoron Allah ni ba zan iya kallon wannan saban da kake ba sai gudu a lokacin kuma mutumin da yake wannan aikin da zaka dambe shi me yasa kake sai ya karama kalla wallahi aikin shedan ne ta Allah ai mana adda Allah ya raba mu da shi kuma shedan a lokacin ya rufe ido ya ce ba zai iya kallon saban Allah ba ya gudu ya bar wannan mutum ana ganewa da fir'auna ba shi ba ne yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun kai jama'a ani ke da mulkin misra ba kogin nan na nil yana ma gudana a karkashi na wai ba ku gani ne sai yace am ana khairun min hadha alladhi huwa mahirun wala yakadu yubin da ni da wannan wulakantaccen wa yake nufi yana nufin annabi Musa yace da ni da wannan wulakantaccen waye ya fa alkhairi mutumin da ma bai iya magana ba bai iya magana ba bai da fasaha ni da shi waye wani kana ganewa sai Allah ce fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu yare na mutanansa suka yi masa biyayya ne dalili Allah ce innahum kanu qauman fasiqina saboda su da mantan mutanen banza ne ana ganewa mutanen banza ne inji Allah subhanahu wataala shi ma dajjal haka zai zo da wasu mugriyat abinda zai rudar da mutanen duniya da shi yana da wuta yana da aljanna haka manzo Allah ya ce duk wanda duk mutumin da dajjal ya sa shi a aljannansa to dan wuta ne duk mutumin da dajjal ya sa shi a wutansa to dan aljanna ne kaga wannan ai abu ne na rudar da mutane wanda zai kalli sama yace ta zubo da ruwa ya kalli kasa yace ta fidda tsirai ya kalli makabarta yace kai ku fito suna fitowa yace ni waye su ce kai Allah ne yace ku koma to kaga ai wannan abu ne na rudar da abin nan zaka ga kaman kai aya ce wannan ba aya bace ihana ce Allah subhanahu wataala yayi gare sa shine malamin ce kamar yanda aka rawaito na hadisi annahu kana shi dajjal ya kasance wa yakunu lahum wa annan mutanen gabaki da iblis da fir'auna da dajjal la nusammiha ayatin hababan da suke da shi ba za mu kira su ayoyi ba inji Abu Hanifa yace wala karamatin kuma ba za mu kira shi karamomi ba walakin nusammiha qada'a hajatihim za mu sa mata suna biyan bukatocin su ana ganewa wadhalika li'anna Allah ta'ala yaqdi hajati a'da'ihi saboda haka Allah yana biyan bukatun makiyansa shedan ba makiyin Allah bane kuma ba makiyin mu bane inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir ya bani adama alam ahad ilaykum alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin kaga Allah kai tsaye ya nuna mana shedan makiyin mu ne kuma ni da kai mu dauke shi makiyi to wanda aka ce makiyin ka ne kana wasa da shi ai baka wasa da shi kuma aka ce ka rike shi da gaske makiyi to shi ne sai malam anan gabar yake cewa to duk wannan makiya ne na Allah sai yace istidrajan lahum Allah yana musu talala ne wa uqubatan lahum kuma uquba ce Allah yake yi wa shedan da fir'auna da kuma dajjal kaga shedan ba Allah ba ya ce wa Allah anzirni ila yawmi yub'athun yace ya Allah amun jinkiri zuwa ranan da za a tada mutane qala fa innaka min almunzirin Allah ce kana daga cikin wanda aka kyale ka zuwa ila yawmi waqtin ma'lum zuwa wani lokaci sananne shine ranan da kasuwar duniya za ta kare ana ganewa kaga wannan ihana ce Allah yayi na talala kuma ba Allah ce sanasadrijuhum min haythu la ya'lamun zamu musu talala ta inda ba su taba tsammani ba to su wa'annan Allah ya musu talala fir'auna ne aka ce al yawma nunajjika bi bannika litakuna liman khalfaka aya yau zamu tsiratar da kai da jikinka dan ka zama abun buga misali kaga aya ne ko ga waɗanda za su zo bayan ka shine Allah ce falamma asafuna taqamna minhu fa aghraqnahum ajma'in faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin Allah ce lokacin da suka fusata mu sai muka musu damka muka mai da martani a kansu fa azraqnahum ajma'in da shi da madiyansa duk muka nutsar da su inji Allah sai ce fa ja'alnahum salafan sai muka sanya su magabata wa masalan lil akhirin da abun buga misali ga waɗanda za su zo bayan su kaga wannan ai ishara ce shine liman khalfaka aya kenan ko ga wanda zai zo a bayanka ya zama aya gare ka gare sa shine sai malam yace fa yaghtaruna bihi su wa'annan sai suka rubi da haka wa yazaduna tughyanan wa kufra sai suka ara girman kai da kafirci kaga haka fir'auna yi yace alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun amma ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin yace ana rabbukum al-a'la yace ya hamanu bilili sarhan la'alli ablugu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba kaga kankatte nan ko sai yace ana rabbukum al-a'la yalla kemi fa akhadahu Allah nakal al-akhirati wal-ula kaga istidrajan kenan duk kafaitan sa da mulkin sa gashi nan ya mutu a ruwa shine malamai suke cewa da abinda mutum yake tutiya da shi shi Allah ke halaka shi da yayi tutiya ba shi yake alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahtihi ba faj'ala Allah al-anhara tajri min fawqihi
dan haka sa ruwan yana tafiya a kansa a goma ne kake shi ba an gane abinda mutun yayi tutiya da shi to da shi Allah ke halaka shi kuna ganewa shi ma dajjal yayi tutiya yana kashewa yana rayawa da yazo bakin garin Madina hadisin Nawas bin Sam'an al-Kilabi riwayat Imam Muslim yace sai wani mutumi yana daga cikin wanda suka fi kowa tsoron Allah a wannan lokacin ana ganewa sai ya fito daga garin Madina yana fitowa sai yace kai ni waye Dajjal yace masa sai yace kai ne Dajjal wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin ka a cikin hadisan sa Dajjal ya raba shi biyu sai yace hade sai hade yace ni waye kage na sai kara mu'ajjal da mutane sai yace yanzu na kara tabbatarwa kai ne wannan Dajjal inda manzon Allah ya ba mu labari akan ka da ya yunkura sai kasa kage yanzu ne ba da karfin yake kin kawo ba to gashi Allah ya wulakanta shi sai kasa kashe shi dalilin haka sai ya tafi Makka yanzu tunda Madina ne bai samu shiga ba mala'iku sun zagaye Madina sai ya tafi Makka Makka kuma yana tafiya sai ga Annabi Isa suna ido hudu da Annabi Isa kafin ya shiga mala'iku sun zagaye Makka suna ido hudu da Annabi Isa sai ya narke kaman jijiri sai ya gudu Annabi Isa da musulmai sai suka bi shi daman da Yahudawa da mata sune madiyan Dajjal sai Annabi Isa ya bi shi sai hanyar Falastin ya bi shi bai kama shi ba bai tadda shi ba sai a babul Lud garin Lud yana nan zamanin sayyidina Umar aka ci garin nan da yaki ta koma abin nan aka shiga wannan garin to wannan garin a kofar garin manzo Allah ya ce Annabi Isa zai kama Dajjal ya kashe shi yana kashe shi yace duk wani ba Yahude a doron kasa duk inda ya boye sai abin nan yayi magana banda itaciyarsu ita ce gharqat fa innaha shajaratuhu shajaratuhu manzo Allah ce ita wannan itaciyar bishiyar su ce ita ce wanda suke gina ta suke kafa ta a New Israel to kaga ai da abin da ya tutiya da shi suka wulakanta shi ana ganewa kaga shi na shi wannan yana kara musu isa da kafita ai shi sa yayi abin da yake yi yana so ya kashe wannan sai malam Abu Hanifa yace wa kulluhu ja'izun mumkinun dukkan wa'annan bayanan da nayi akan wa'annan mutanen guda uku shedan Fir'auna da Dajjal abu ne wanda mai yiwuwa amma ba karama ba ce ihana ce ana ganewa to da yawa za ka iya samun wani matsa wato mai saban Allah ne tsagwaron boka ne amma aka allantar da shi ko aka malantar da shi sai ka ga Allah ya wulakanta shi ai ta kamba ma shi sai ya zo mutuwa sai wulakancin shi ya bayyana an gane mutumin da za a ce maka yanzu misali ya shekara 100 ana tutiya da karatun Alkur'ani amma da ya tashi mutuwa da diwani ya mutu kaga wannan ihana ce ana gane karatun da kyau ihana ce kai abinda mutum ya mutu ya rayu da shi kai da shi yake mutuwa ko kenan duk shekarun da ya a baya daman wancan an boye ne da guzuma ake harbin karsana da shi ana fahimta da kyau saboda abin da ka rayu da shi a kan shi kake mutuwa ana ganewa shi sa manzo Allah ce man kana akhiru kalamihi fi dunya la ilaha illa Allah dakhala aljanna duk wanda maganar sa ta karshe a duniya kalmar shahada zai shiga aljanna ana ganewa sannan kuma yace yub'athu kullu 'abdin kalama mata alaihi ana tada kowane bawa da abin da ya mutu da shi to ya mutu yana jiwa ne aya zai tashi mutane sun fito da kabari za su da shi zai dinga aya zuwa karshe kuma jiwanin ma na kasar na soyayya an gane na soyayya kaga akwai bambanci ai a ce ana karanta maka Qur'ani kana hawaye ai magana waye Allah to makarta ta zo tana karanta maka waka ta kuma kana kuka kaga soyayya kenan Allah ka shirye da mu sai mu tashi
ru'yatillahi fil akhirah ganin Allah a lahira inji Abu Hanifa menene aqidan Ahlus Sunnah wal Jama'a akan wannan gaba in Allah ya fara mana numfashi zuwa sati mai zuwa insha Allah za mu ji aqidan Ahlus Sunnah wal Jama'a akan ganin Allah a lahira yanda Imam Abu Hanifa Nu'man bin Thabit al-Kufi Allah ya ji kansa da rahama ya mana bayani aqidan Ahlus Sunnah wal Jama'a akan haka in akwai tambaya za mu amsa kafin ladan ya kira sallah in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi insha Allah na'am na'am yawa Mala Ahmad na tambaya yace su faye da suke kafa hujja da wa'annan ayoyin na cikin suratul kahfi da wani iri za a musu raji na farko ne hada shar'u man qablana ko wannan shari'ar wa'anda suka shude ne gabanin mu walaysat min shari'atina saboda a shari'ar mu Allah ya ce wa katabna fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص يعني ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ana ganewa wannan shari'ar wa'anda suka shude ne gabanin mu an gane na biyu a shari'ar mu Allah ya nuna mana annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi cancanta shi yafi daraja a girmama an gane a so shi a fifita shi fiye da ni karan kaina ko kai karan kanka ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko iyalanka bi ma'ana wajibi ne ka ganshi da kima fiye da wannan sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nas ajma'in ɗayan ku ba zai zama cikakken mai imani ba sai ya ji yana so na fiye da karan kansa da iyalansa da iyayensa da duk duniya gabaki ɗaya su kuma suka ce a'a wali na sama da annabi to in wali na sama da annabi kaga suna ganin girman wali na sama da wakenan annabin Allah kaga anan maganar su ma kaga gurbatacciya ce to ayoyi da kuma bayanai suna da yawa akan wannan ana ganewa na'am wa alaikum assalam na'am ana kama shi a hukunta shi yanda ya dace ba tsayawa za a yi a dauki doka a hannu ba ana ganewa amma wajibi ne duk wanda suke da ikon da za su kama wannan bawan Allah ba su kai an hukunta shi ba to Allah zai tambaye su kama daga DSS CID ɗan sanda sojoji duk wani kai har da ƴan siyasa honorable distinguished senatoci gwamnoni har shugaban kasa kowanne har shugaban kasan an gane musulmi din da kuke ta yi to yanzu yayi amfani ana ganewa ko haka ba wallahi mutum zai gane kuransa a gaban Allah ranar tashin alkiyama ana ganewa ba a samu wasu tsageren yara misali sun zagi wani a gwamnati sai ka ga wuf an kama shi ko kuma ya zo ya batanci a kan gwamnati ka ji wuf an kama shi amma ga wani ya zo har ma yana fitowa saboda tsabar wato tsageranci ya ce shi zai ci gaba da zagin annabin ku so 500 to ina masu aikin MTN da sauransu da suke kamo abin nan ina masu wanda suke duk suna ina ko ba musulmi ko da an sa shi
kaga yanzu an bude wa sauran kofa kaga wani yana yi yana so yayi amma yana jin tsoro to yanzu an bude masa kofa kenan na'am za ka yi wasa ne? Eh. Na'am. Sai mu tsayi dukkanmu mu taru mu kai shi ai an san inda yake. Sai a nemo shi a kai shi kara a wajen hukuma muna so hukuma ta hukunta mana shi. Kaga idan aka haɗu gaba ki ɗeran ka tafi aka yi haka. Ai duk wanda yake da irin wannan tunanin zai ji tsoro ko? Ina fata an gane. To daman abinda su waɗanda suke an giza shi suna da wani target akan ƙasa. Target din shine suna so ni da kai mu ɗauki doka a hannunmu sai su yi ɓarnan da suke so su yi a doron ƙasa. Ta yiwu ma gwamnatin ma tana da interest akan haka. Saboda ƙarshen ta kila ma saboda al'amari na siyasar a ce to ba ku da zaman lafiya ba za ku yi komai ba saboda haka can za su yi abin da za su yi duk zai iya yiwuwa haka ana ganewa shi sa fa manzon Allah ya gama komai wato manzon Allah ya ba mu mafita a rayuwarmu gabaki ɗaya amma yau sun rai ya sa manzon Allah a cikin hadisin Imam al-Bukhari da Muslim ya ce sai ya kunu min ba'di a'imma kai jama'a a bayana za a samu wasu shuwagabanni la ya hatuna bi hudaya ba sa shiryar da mutane da shiriyata wala yasannuna bi sunnati ba sa aiki da sunnata ko wannan suna yi sai manzon Allah ce wa sai yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubush shayatin cikin wa'annan shugabannin mazaje ne a cikin masu mana shugabanci zukatansu zukata ne na shedanu fi juzmani ins amma a cikin dan adam in aka ce ma shedan ba abinda ba zai iya yi ba ko ka sai in mutane sun gane abinda kyau za su gane irin halin da muke ciki yace zukatansu zukatan shedanu ne amma a cikin dan adam Huzaifa sai wani tambaya ne kada sai ce kai fa asna'u ya rasulullah in adraktu zalik ya za a yi ya zan yi da kaina in na samu kaina irin wannan zamanin sai manzo Allah ce tasma'u wa tuti'u lil amir ka ji magana da duk wannan shugaban zai yi duk da irin wannan mummunan dabi'a kaga da manzo Allah ce maka zuciyarsa zuciyar shedan ne ko kaga in ka ce za ka yi encountering din sa in kun kai miliyan zai iya kau da ku zuciyar shedan kenan ko ba ruwan shi saboda kansa zai iya fadar da ku shi za sai manzo Allah ce ka ji ka mai biyayya koda yace wa in daraba zaharak koda ya dake ka a baya wa akhadha malak saboda mugunta ya kwace dukiyarka ka ji ka mai biyayya kada saboda kana bude kofar to da wannan kofar zai maka illa ana ganewa kuma kashe ran mumini guda daya gara a rusa ɗakin Ka'aba la zawalul Ka'aba ahwanu inda Allah min qatl mar'in mu'min gara a rusa ɗakin Ka'aba da a kashe ran musulmi guda ɗaya haka manzo Allah ya ce amma yanzu ba ana ganewa to ana so mutane su fahimci wannan da kyau zukatan da Allah ya jasa musu na shedanu ne a jikin wa dan adam saboda haka zaka ga suna da biyu irin nawa shedanu kaga kai yanzu an baka ka san yanda za ka yi mu'amala da su saboda haka su ba su kima ma dukkanmu mu mutu ko? Ba su kima dukkanmu mu mutu saboda su yi rayuwa Allah ka shirya da mu abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya tara fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan kasa muna roƙon Allah ya tausasa zukatansa ya sanya musu ƙaunar mu da begen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama arnaki da cutarwa gare mu a rayuwar mu da addinin mu da wannan yanki da muke rayuwa Allah muna roƙonka ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokanka ba duk wanda yake nufin mu a wannan ƙasa da wannan yanki da muke rayuwa na arewa da sharri da fitina Allah kafi mu sanin su kai mana maganin sa ya Allah ka mana maganin sa waɗanda suke haifan mana da musibu na bandits da kuma kidnappers ya Allah kafi mu sanin su kai mana maganin su ya Allah ka kare mu daga sharrin su kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah zanuban mu ya jawo mana waɗannan fitintunu ya Allah mun tuba ka yafe mana ya Allah mun tuba ka yaye mana ya Allah mun tuba ka faranye mana waɗannan fitintunu kun kuma da aka kashe su a jaz da sauran wurare da ake wulakanta musulmi ya Allah muna roƙonka ka karbi shahadan su wanda suka mutu a cikin su wanda kuma suka ji rauni ka ba su lafiya wanda suka rasa dukiyoyin su da iyalan su Allah muke roko ya mai gurbin su da mafi alkhairi wanda aka jarace su a cikin mu da ba su suka ya Allah muna roƙonka ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin haƙƙin da ke kansu kafin su koma zuwa gare ka bi yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu daudawayin iyalan mu da shi mu taimakawa addinin mu mu taimakawa ɗan uwan mu mu taimakawa dangin mu mu taimakawa abokan mu na arziki mu taimakawa makwabta mu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gurgurdan iko ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna ka ba shi lafiya ya Allah kai albarka ga dukiyarsa da kuma zuriyarsa yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arziki muna roƙonka kai mana arziki zani wa addininka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwa ta zo mana ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk